Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Matsiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Lahadi 12 ga watan Nuwamban 2023. To bayan an sha labaran duniya, zamu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna. Shirin da aka kirkire shi musamman don mata. Sai dai kuma babu laifi idan maza ma su saurare shi. Kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi yanzu ga Baba Yakubu Matsiri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Matsiri. Jama'an sojan Amurka guda biyar ne suka mutu a ranar Juma'a a lokacin da jiragen su ya fado a tekun Mediterranean a lokacin da suke ƙara wa jiragen mai kamar yadda suka saba. Inji sanarwar da ma'aikatan tsaron Amurka ta fitar a yau Lahadi. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Turai bata bayar da wani ƙarin bayani akan lamarin ko kuma inda abin ya faru ba, amma ta ce haɗarin bai haɗa da wuta mai tsanani ba. Ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda hatsarin ya kashe ba har sai sa'o'i 24 bayan an sanar da 'yan uwansu. Sojojin Amurka sun tura wasu jiragen yaƙi guda biyu da jiragen ruwa da za su taimaka musu da kuma jiragen sama da dama zuwa gabashin tekun Mediterranean tun bayan harin bazata da mayakan Hamas suka kai akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba domin ɗaukar matakin daƙile yaduwar rikicin. Jiragen saman sojojin Amurka da na ruwa da ke kusa sun fara bincike cikin gaggawa domin gano tarkacen jirgin, yayin da hukumomi suka ce suna buɗe bincike akan musabbabin faduwar jirgin. An kashe akalla mutane shida a wata takaddama tsakanin sojoji da wasu 'yan bindiga masu biyayya ga gwamnati a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar wasu majiyoyi da dama a yau Lahadi. Lamarin ya faru ne a jiya Asabar da rana a ƙauyen Mugerwa mai tazarar kilomita 15 daga birnin Goma a cikin wani yanayi da har yanzu ba iya fayyacewa ba. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sakai sunansa ya ce sojojin suna musu ne da mayakan kungiyar ta Wazalendo, lamarin da a ƙarshe ya kai ga musayar wuta. Sun harbi junansu a wannan rashin fahimtar juna, kuma mutane shida sun mutu, kana wasu guda tara sun jikata, inji jami'in tsaron. Wannan tashin hankalin ya biyo bayan aron gama da kungiyar 'yan tawayen M23 a watan da ya gabata, lamarin da ya yanke ɗan zaman lafiya da aka samu tsawon watanni a yankin. An ci gaba da gwamza yaƙi a ƙasa da kuma kai farmaki ta sama a cikin dare a zirin Gaza. An yi wa asibitin Shifa mafi girma a Gaza ƙawanya baki ɗaya, inji darakta asibitin Muhammad Abu Salmiya yana faɗa da yammacin jiya Asabar. Sojojin Isra'ila sun faɗa a jiya Asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau Lahadi daga asibitin Shifa, inda ake fama da tsananin matsalar jin kai. Za mu ba da duk abin da ake da bukata, inji babban kakakin sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari a jiya Asabar. Jarirai biyu ne suka mutu a jiya Asabar, kana wasu da dama suke kan hadarin rasa rayukansu bayan da mai ya kare a cikin injin generator asibitin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tana yiwuwa galibin mayakan kungiyar sojan haya ta Wagner sun shiga cikin wata rundunar tsaro ta kasar Rasha, inji ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Lahadi a cikin rahotonta na tattara bayanan sirri na kowane wuni akan Ukraine. Da alamar sabon rukunin sojan Rashan zai samu jagorancin Pavel Prigozhin da marigayin Yevgeny Prigozhin, wanda ya jagoranci kungiyar kafin mutuwarsa a cikin wani hadarin jirgin sama makonni bayan shirya wani bore da ke auna shugaban na Rasha Vladimir Putin. Bugu da ƙari, rahotanni sun ce mayakan Wagner da ma'aikatan kiwon lafiya sun shiga cikin zaraton rundunar Chechen. Yanzu dai Rasha tana da cikakken iko akan ayyukan kungiyar ta Wagner, a cewar ma'aikatan tsaron Birtaniyar. A ƙarshe, China na shirin gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin Asiya a tsakiyar wannan watan Nuwamba. a cewar rahoton kafar yada labaran kasar Shinwa a yau Lahadi. A tsayin da za a gudanar a lardin Guangdong na kudancin China, zai hada da sojojin kasashen Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand da kuma Vietnam. Kafar labaran China ta Shinwa ta ce a tsayin zai mai da hankali ne akan yaki da ayyukan ta'addanci da kuma tsaron teku. A ƙarshe, wani zaki ya tsere daga wani wurin wasa a Italiya a jiya Asabar kuma ya zaga a garin da ke gabar teku. Bidiyon tserewar zakin daga garin Ladispoli mai tazarar kilomita 20 arewa maso yammacin birnin Rome ya nuna shi yana bi titunan garin da babu kowa a kai. Magajin garin birnin Ladispoli ya gargadi mazauna garin da kowa ya saura a cikin gida yayin da zaki ya tsere zuwa cikin gari. A ƙarshe dai an sanya mazakin magani yayi sanyi aka kama shi kan aka koma da shi wurin wasan.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Mai gida na dai Allah ya yi mai rasuwa. Wannan sana'an huran nan yanzu shi na dogara a kai.
Kalabin shirin a wannan makon ƴan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabe shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau za mu dora a hirar da muka fara da kallabinmu ta mako wata mace da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura. Za mu kuma dora a nazarin da muka faro makon da ya gabata kan yadda mata ke daukar tsufa. Kana mu nazarci abin da ya sa waɗansu lokuta ci gaba da mata ke samu kan zama matsala a gidajen aurensu ko kuma waɗansu lokutan ma ya hana su aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da ci gaban nazarin da muka fara makon da ya gabata kan yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu. Ga abin da baƙin namu na mako ke cewa a kan wannan batu.
Wato safiya tsakanin maza da mata wa ya fi tsoron tsufa ne don na kaman gani matan
ne
ko faɗan sunan shekarun ku ba fa yi
ya mata ne
wallahi su ma suna tsoro
to amma dai mata sun fi su tsoro.
Eto gaskiya ne
akwai namiji
tsufa fa ya fi fito ma namiji akan mace ko amma kuma kaman ya fi gyara sai don wani lokaci idan suna ƙuruciyar na ba su cika kyau ba
in ce ba idan sun tamo wannan girma wannan gashin da menene shine zai sa su cika kyau
a to ai rufe ta mu na baya ai rufe wannan tsotsewar fatan wannan gashin zai sa su tara shi su cika amma kin ga ke ba komai a fuskar dole ba ta ta bayyana dole a ga in ta ta mushe dole a gani amma sun sun lullube ta da gashi
amma dai gaskiya maza sun fa acceptin tsufa akan mata.
Bacha ganin sai ma ya gama tsufar sa ne je samu karamar yarinya ce lokacin da ya
dawo amma ya san ya tsufa amma ya dauka kanshi shi a lokacin ne shekarun shi ya fara yin jidadi ya kasancewa ya tsufa ya sani ba wai zai ce miki bai tsufa ba ko wani abu ke a lokacin ya riga da ya gama maida ki tsohuwa kin tafi kin gama mishi amfanin da zaki mishi
amma shi da sauransa
yawa
a lokacin shi bai ga tsufan
sa ba shi bai ga ba shi a lokacin ma yake cewa shi shine shi fa namiji a tunanin shi ma baya tsufa
to ya fi tsoro haka ma suke cewa
su ga tsufa da kuma suna haihuwa yes ba ta tsufa amma ita mace tsufa da ya yawa sun dauke ta ita ce mai tsufa
to yanzu daga wani lokaci zamu iya cewa wani shekaru ne a naki tunanin ya kamata a ce an fara tunanin tsufa
wai to ai ba ki sani ba su shekarun nan ba
duk inda ka hango na saman ka sai ka ce ina kai wannan shi wannan shekarun in ka kai su ka gama ka tashi aiki
sai ka ga cewa
kai kai sai ka ga ashe ba wani abu a yanda muke
wannan saboda tsoron ka kai fanne sai kake ga wa zuciya
amma dai ka kai lokacin sai ka ga ba abin da ka kasa ba abin da aka fasa in suturar ce ma kana sawa kina dan sa zoban ki ki sa kwallin ki ki sa jambakin ki to kuma me tsufa
shirye gurgurjewa ka sayin abu kusantar kabari
to yanzu in kin ce ma ciwon kafa ne ciwon baya yara
ba yi suna yi
sai ki rasa a wace shekara sai da ni dai yanzu ina ce miki shekara 60 shine tsufa wata kila ina je gurin kika tambaye ni ce miki
kai lokacin kuma in kika ji shekara ka dauki cewa ki yadda
ba sai dai ba tsufa bane 60 din saboda gaskiya yanzu fadar shekarun tsufa a shekara nawa ma mutum ya tsufa idan aka yi duba akan wannan to shi ma kansa ya danganta idan magana ake ta aure a shekara nawa ne tsufan mace in bata taba aure ba kin gane in magana ce ta haihuwa a shekara nawa ne mace ta yi tsufa in bata taba haihuwa ba ta tsufa ta wuce haihuwa idan aka yi magana ta rayuwa yanayin rayuwa a yaushe tsufan ne ki
haka wato yanayin samun miji yauwa
yanayin samun miji yanzu yarinya 18 19 da za ta samu miji yar 25 ba sauƙaƙe za ta samu miji kamar yar shekara 19 ba nan da nan mazan za su fara cewa wannan ai ta haura kaza ta gama university ta gama makaranta ai wannan ta yi min tsufa ta wuce yanda nake so so haka sai kiga hawa malam Bahaushe bai ma san inda zai tsaya ya kira ki tsufuwar ko dattijuwar ba wannan ya kira ki 25 kin tsufa wata ta yi 30 to wadda ta yi 40 ba ta yi aure ba
kuma ba ta yi aure ba
ta ba aure ba yawwa in kika dauko maganar haihuwa wannan sai a ce to ya danganta da harkar lafiya shekaru kaza ne mace ta zufa ba ta haihu amma Allah ba yanda baya ikonsa wanda ta kai 60 mata haihu kuma to har 70 kuma an zauna lafiya tare ni danta saboda haka shi maganar kowa kika tare yanzu kika tambaye shi yaushe ne mace ta tsufa zai baki shekara daban kowa da yanda ya fahimci nasa ya dauna sa yanayin kuma kamar yanda rayuwa take yanayi yakan kawo tsufa da wuri yanzu furfura in kika ce ita za ta baki shaidar su ina da kanne da yawa da suka yi furfura ni ba ni da ko daya haka rayuwar ta zama ina da kanne maza da basu kai sun ka wani ma bai aure ba amma ya cika da furfura gemu ya tsai da gemu ya tara furfura a gashin sa ko ina akwai yar uwata tana nan kanta cike yake da furfura na girme ta ba sa'ata bace saboda haka furfura in ka dauke ta ita za ta ga maka tsufa wata rana za ta kai ka ta baro saboda yanzu
zai yi wahala
sani zan yi miki akwai tsofaffin da suna nan ba sa sa tabaro ba sa rike sanda suna hidimar su kaka ta tara su amma kafin ta rasu ta yi tsufan da daukan ta ake yi amma daga sanda ta fara wannan a dauke ta zuwa kaman ciwo ne ya faru ya sa ta zama amma ɗan watanni kaɗan kafin sannan tana gaya min ta ce min ni na yi lafiyayyen tsufa ta ce ba ni da matsala ba na ciwon ido ban manta kowa ba ban rasa ci ba ban rasa ɗanɗano ba ta ce min yanzu ko haduwa ta yi da sako'inta ana kiran sallah zurab za ta miƙe tsaye ta sallah su ko sai waccan a zaune waccan a zaune saboda haka ita a lokacin tana faɗa kawai dai da ina kallon ku ne zan ce na tsufa
haka wato a ruhin ta
amma a jina ne ba na ji ta da kwarinta da komai tana abubuwan ta ce ni yanzu na zauna da kawaye na zurab zan miƙe in tashi in yi alwalata in sallata a tsaye
to yanzu me yafi takurawa mace din shekaru
ido da bakin mutane wannan magana ta tsufa kika yanzu fa kowa kika da shi mama wani
wato ba ki da abu ya ce ni haka
wani ma
ba ya mai
hanzari ma sa mijin ki ma ko sa baban ki bane amma hanzari suke da an fara magana su ce mama ba haka ba
to
mama sanne da zuwa mama kaza in kika kalli mutum sai kiga ta ina na zama
ta kai ci ya
bismillah to amma
wai shi ya mai
abin da mata yake daga musu hankali irin wannan
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yayin da shekarun baya matan da ba su da ilimin boko ke fuskantar kalubalen samun aure a yau zamani ya kawo inda mata da dama suka ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa banda ilimi akwai mata da dama da suka yi fice a fannonin kasuwanci da waɗansu fannonin rayuwa sai dai kash maimakon wannan ya zame musu alheri sai ya zama sanadin gaza samun maza ga waɗansu mata da dama ko menene dalili ga abin da manazarta ke cewa
generally rayuwar gaba'i ba a yin sa babu daga abin da ya kama abinci wajen zama lafiya wannan wani abu ne wanda dole duka da kullu ake yin shi kuma ita macen da ta kai wani mataki na rayuwa za ta fahimci shin wani neman sa da samun sa sun kai ya iya sauke nauyi kaza da kaza saboda ita a cikin tsarin ta akwai tana tunanin idan nayi aure sai ai ƴaƴa na za su shi makaranta za a iya rashin lafiya duk waɗannan abubuwa na tsare-tsare suna cikin lissafin ta
haka
so kin ga ba za ta yadda ta kai kanta wajen da ta san cewar gaba kaɗan idan aka karu aka fa haka yawa za a samu matsala wajen sauke nauyin ga to ba magana ce ta san abin duniya ba magana ce ta duba abin da zai yiwu ba tare da an samu matsalar aji a dawo
to na dawo kanki malama Fatima
kai mazan da mata nan suna da abin hannunsu sai su ce ni na amince in ka amince yana so tana so amma sai ce a'a ba ni da kuɗin da zan rike ki ba na so ni zan ci da ke ni zan tufatar da ke ni zan baki muhalli kuma kila a wannan lokacin shi kuɗin shi bai taka kara ya karya ba ita kuwa tana da kuɗi zai ta ce da ni da abin da na mallaka zaka mun zama daya a zahiri wannan namijin yana son auren macen ko kuma fadi kawai yake
akwai mazan da suke da haske ne haka za su ce su ba su san mace ta mutu ko mai ko da kuwa ta fi su samu in gwammace su saboda ba su san reni ya shigo akwai wani abu da fa lokacin da ka bari wani yake ba abu to daga lokacin reni ya shigo ko a zamantakewar aure in macen da ta cika yawan tambayan mijinta ba ni reni yana shiga tsakanin
sosai
haka zalika duk namijin da ya cika sa wa matar shi ido akan abin da take da shi reni yana shiga
tsakanin
shi ya sa ya ba a ce dole ba amma yana da amfani da mijinki a ce both of you kuna da abin yi ni ina da abin yi kai kana da abin yi bukata ta yi wa kaina bukata da ta zama wacce ta wuce sai kai min kai min kaman ci da tufacewa da tsoron
to gare ki malama Ummul Khairi
a matsayin ki na me bai wa ma'aurata shawarwari kafin su yi aure ko kuma me sasanta tsakanin har yanzu akan wannan butu zaki ga akwai matan da Allah ya wadatar da su suna da kuɗin babu abin da suke nema sai dai kawai miji mai rike amana wanda zai rike ta san haƙoƙin aure kuma san haƙoƙinta a matsayin ta na matan aure ita duk kuɗi bai dame ta ba in ta dora shi ma zai iya arziki daga jikinta amma duk da haka sai ki gani mazan suna gudun irin waɗannan matan akwai dalili
eh to kamar gani fada bai zaki ji maza suna yawan fadan cewa kar ka yadda ka auri matar da ta fi ka kuɗi zai zama ne ita ce ta aure ka ba kai ka aure ta ba kin ga dai mun dawo kan wannan magana ta mulki da mallaka namiji yana tsoron kar ki fi shi arziki ya zama na bai isa da ki ba yana tsoron kar ki fi shi kuɗi ya zama na shi ba zai iya kafa doka a ba kama kuma misconception ne ko zance rashin fahimta ne kawai domin abinda mace ta mallaka baya hana ta bin dokokin aure ko yin biyayyar aure kawai dai ya danganci wace irin mace kake nema menene upbringing din ta ma'ana wace irin tarbiyya ta samu
haka
da kuma wani irin background na rayuwa ta fito ciki
haka
shine yake determining kiga a yaya ne zaman auren zai kasance koda kuwa ce kai din ne ka fita samu ba ita ta fita samu
malama Fatima akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa mata waɗanda suka ci gaba a rayuwa na farko kwata-kwata ma su ba su ma damu da abin da al'umma za ta faɗa akan su duk abin da zuciya su tara musu ba sa saba mata banda haka kuma irin waɗannan matan idan suna yi suna yi idan ba sa yi ba sa yi ma'ana ba su yadda da munafurci ba
eh akwai wasu mutanen yawanci za su ga musamman mace tana da wannan abin ke mace ce kuma in na faɗa za su san eh haka ne kuma wanda aka tara mata da yawa haka ne mace ba ta ture ta akan abin da ta ci su mace in ta ce tana son ka ko ba ka da komai za su zauna da kai za ta sha wahalan duk da za ta sha domin ta haɗu ku rufa wa junan ku asiri
haka
ba tare da tana hangen wani abu ba
to
da matan yanzu sun canza maganin gaskiya matan yanzu sun canza ba komai ne ya canza matan yanzu ba irin duba da yadda muke kallon wannan celebrities din nan
wato fitattu
mutane da suka yi fice fitattu to yanda suke rayuwa a TV muke kallo muna kallon kamar rayuwar ma a gaskiyan haka ne while ba ta su bane da mutane ba sa tantance film ba sa iya tantance gaskiyan shi da rashin gaskiyan shi to abinda muke dauka sai muke kai fayanci tutun da sun zama sun yi fice sai muke ganin duk abin da suke yi kaman gaskiya ne, wai kuma ba gaskiya bane ba. To alhamdulillah matan da suka san abin da suke yi suna na akan tafarkin su na gaskiya, akan in suka ce suna yi babu wani abu da suke canza musu. Idan mun san cewa a yanzu zamanin da muke ciki, in suka tara mata kashi 100 to maybe kashi 80 duk za su ga suna wancan layin.
Haka
ina bin irin wannan
To madalla shirin kallabe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da kallabin mu ta mako da aka fi sani da mai fura aljanna a nan Amurka, wanda ta cigaba da bayani akan yadda take gudanar da wannan sana'a tata a birnin New York.
Akwai wuri da muka ce kitchen ne na haya. Da yake in zan yi huran wudin nake zuwa in yi, kuma kowane wata shida suna zuwa su yan binciken lafiyar mutane na abinci, suna zuwa su zo su saya su gan yanda kake yi.
To ke kina zuwa wannan kitchen din da kike hayan gefe ne, ko kuma ke kina da shagon ki na kanki?
Ina zuwa kitchen ne, kuma huran ne nayi. Ba ni da kai na ke sayarwa ba, ana order ne.
Kafin ai order sai kije ki, ko kuma sai an yi order kike yi, ko kuma akwai ranakun da kike mutane da sun san ranakun da za su zo su karbi fura?
Ina da kamanyan so haka. In sun order ne, ya dace da in zan yi.
Suna yi daidai lokacin da kike.
Shi in yi kamar in so 5 ne, in 6 ne, shi in yi supply musu. Amma akwai kuma wanda nake yi da ba dama ba. Shi kuma akwai mutane da ke fitowa Pennsylvania, Philadelphia, wuri dai da dama. Wadansu ma su suna order ne in an yi, shi su bari a zo a doki a post musu.
To ke kikan yi kamar irin waɗannan waɗanda akan yi ba dama ɗin nan ba, su waɗannan kina yin irin wannan ki aje a gida, kina da wurin kamar akwatin sanyi da kike tattara su ne, ko kuma dan na san akwai waɗansu lokutan da ba shiri, mutane ba sa baki dogon order, kawai za su zo su ce ina kike ne, ina son fura kaza?
Haka nan ne muna yi kowane alamis. Ina yin wannan saboda akwai wata 'yar uwana da take karban wani, tana zuwa da shi masallaci, tana sayarwa. Shi yasa kowane alamin sun nayi, kamin alamin sun nan ya kai insha Allah ina samun order. Shi yasa ina yi fiya ga wanda aka order. Saboda nayi saurashin zuba cikin freezer. Don akwai masu fitowa nisa kai tsaye, kamar yadda kika fadin ga kana zaune, shi su kira suna son hura. To me shi ya fito nisa yin huran, kuma ba abin da zai take kamar awa daya ko awa biyu bane, yana dokan lokaci. Shi yasa ina da shi na zuba cikin freezer, me shi kira shi Idris ya dauki.
To na san dai zama a ƙasar nan tana da wahala, ba kamar yadda mutane suke tsammani a gida ba. Suna ganin kamar duk wanda yake Amurka nan jin daɗi ne yake, na ba su san aiki ne tukuru ba. To ga macen da ta samu shigowa ƙasar nan kuma tana fama da faɗi tashi, tana tunanin yin sana'a, wace shawara zaki bata?
Insha Allah, wanga kasa dai kasa ne mai albarka. Din wanda ke cikin kasan ga ya ce ba zai aiki ba, shi ne bai so ya yi ba. Amma ko duk wani da sana'an da kika sani, in ko sai kika iya soyawa, in masa kika iya soyawa, in da kuwa ma kika iya, duk wani abin da kika iya kina yi. Unguwan da kike nan duka akwai mutanenmu, akwai mutanen Afirka ko ina. An dai ba za ki rena abin da za ki samu ba. ko masallatayya juma'a masu abinci kowanne masallaci daga New York kun munga in kin je ran juma'a zaki je ki ga abubuwa na ban mamaki
kamar yadda ake zuwa gefen masallaci a gida nan ma mutane sai suka kawo kayan da suke da a wajen masallaci
ba abin da ba za ki samu ba
to
kayan miya kayan kuka busheshen kubewa busheshen kifi duk wani abin da kike nema da kayan daddawa duka kin same shi a America
a bakin masallaci ranar juma'a
insha Allah
to Hajiya Fura Aljanna kina da iyali ƴaƴa nawa kike da su kuma ina suke halin yanzu
insha Allah ina da yara hudu maza biyu gida na haifi yaran kamin in zo garin ga da baban su ya kawo ni kuma nazo na haifu biyu na maza to insha Allah ni da uku kenan sauran daya yana gida shi babban
yanzu ya zaki bayyana fa'idar wannan sana'a a rayuwarki ko kuma iyalinki
insha Allah a shede mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah don wannan sana'an nan shi kada yanzu na dogara a kai domin mai gida na dai ba shi Allah ya yi mai rasuwa
Allah ya ji kan
wannan amin wannan sana'an huran nan yanzu shi na dogara a kai saboda da aiki da nake yi da na fara nake nan saboda ban ji dadin jikina ba wannan aiki na ban shi tun in ce wurin shekara wurin 12 kenan ko 13 da na bar wannan aikin huran nan ne muke yi muna dabara mai gida na taimakawa lokacin ma yaran na gida ni da shi ne ina yi yana taimaka mini muna taimaka ma juna muna rufa ma juna asiri she Allah ya zo yayi halin shi she saura ni da yaran to yanzu yaran ne ke taimaka mini kuma Allah na rufa mana asiri akan haka don yara biyun duka na aiki guda dai karamin ciki ke su su kuma suna taimakawa gurgudun ta sa duk wata da ta shigo katare na wani abin da take da shi da Allah ya ba ta sana'a na hannu in ta tashi ta saya da kadan kadan Allah zai taimaka kuma waɗanda ke shigowa kasu dauki da shigowanka don an ce akwai arzikin nan kana ganin da shigowanka kai arzikin nan kake so gaba da shiga hannunka gaba da shi Allah an munka kwatar da hankalinmu da kadan 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 za mu kai inda muke so inda ba mu musammanin za mu kai ba
amma da labarin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna Najeriya da kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka ni Alheri ke muku fata Alheri
Masauraro da haka ne kuma zamu nadi ta burmar shirye-shiryenmu na wunin yau. Sai kuma zuwa gobe da safin ku idan Allah ya kai mu ji wasu abokan aikin mu da shirinmu na safi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai, ke wacce ta shirya kuma ta bada umarni ina wa mai da kuma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu ce cewa asubahi sallallahu alaihi wasallam.